برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. منا مع الله تبارك وتعالى كاري نغوديا دكما يبو أغريشي دانغانشا دا إيكو دا إساكي بامو نقار حدوا أوان غوري ميتارن البركة awa garana tarana juma'a wadda muka saba gabatar da tunatar da kawunanmu dangance da al'amura daban-daban waɗanda suke da alaka da ibada da kuma addinin mu na musulunci. Yau muna daidai da 26 juma'a 26 ga watan Zulhijja shekara ta 1447 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da juma'a 12 ga watan 6 na shekara ta 2026 bayan aihuwa annabi Isa alaihi salam. Insha Allahu ta'ala, kamar yadda aka saba, yau dai muna ɗauke da wani maudu'i sabo a cikin wannan muhadara. Maudu'in nan shine darasussukan da muke iya mu koya a ƙarƙashin tarihin rayuwar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, ɓangaren abin da ya shahi wadatar zuciya, darasi a cikin rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallama ɓangaren wadatar zuciya, menene za mu koya daga ciki. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamda shakirina zakirina, alhamdulillahi allazi darasa rida fi qulubi ibadihi almuttaqin wa ja'ala alqana'ata kanzan la yafna وعز لا يبلى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده خزائن السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله، إمام القانعين وسيد الزاهدين الذي عاش كفافا ومات غنيا بالله. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وانطق ألسنتنا بالحق واليقين. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. وبعد، باين وقع الدعاء ياكو ينقوه. A yau idan muka diba a wanga lokaci namu wanda muke rayuwa a cikin shi, ɓangaren abin da ya shahi kwaɗayin abin duniya, kwaɗayi da yake cikin rayukan musulmi, rayukanmu gaba ɗaya na son duniya da kuma abin duniya, sai mu ce tabbas muna wani zamani a wanda sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wanga zamani ne wanda ko da baka da wannan matsala ta kwaɗayin abin duniya, akwai hanyoyi daban-daban kala-kala wanda in baka yi wasa ba to ta waɗannan hanyoyi ne za a shafa maka wannan malati na kwaɗayin san abin duniya. Wasu irin hanyoyi ya ishe ka kawai a ɗauki wagga abu da muke magana da ita, muna hira da ita, wagga salula, wadda a wani ɓangare taimako ce, unhwani ce, amma kuma wasu ɓangare da dama masifa ce, kuma bala'i ne babba. A saboda mi kowace rana mukan ga bidiyoyika da hotuntuka da kuma rubuce-rubuce waɗanda suke koyar da mu ba tare da mun sani ba wannan kwaɗayin duniya da kuma san abin duniya. A saboda mi? Saboda mun ba da mahimmanci sosai dangance da irin rayuwa wadda su waɗannan kafafen sada labarai da ita wannan salula ɗin gurangum take koyar da mu dangance da rayuwa wadda take ba irin tamu ba ce, tsari wanda ba tsarin rayuwarmu ba ne, addinin da ba addininmu ba ne, al'adu wanda ba al'adarmu ba ce, ita ce muke sawa gaba kuma muke ɗaukanta a matsayin wayewa, kuma yau ta zamanto wannan abu ya mu tasiri ƙwarai da gaske. Akan haka sai muka fara kau da kai dangance da ni'imomin da Allah ya mana, hatta da ni'imar da Allah ya mana ita ma mun kai ga ba mu ganin ta kawai abinda bai zo gare mu shi muke hange. Kullun kai kana da Allah ya maka ni'ima, amma kuma abinda ke hannun wani shine yake burge ka, kullun shine tsarin rayuwar da muka dora kanmu a saman ta. Don haka sai zukatanmu suka zamanto babu nutsuwa ko guda a cikinsu, ba mu da nutsuwa a zukatanmu, ban waɗannan zukatan sun zamanto wani wuri ne, wani hili ne na musamman wanda mi kullum mu dai a cikinsu ba mu jin komi sai dai tsoro, ko kuma bi sau da ƙafa dangance da abubuwan da suke na jin daɗin duniya da kuma bin ƙyale-ƙyalen duniya shi ne muka sa gaba. Alhamdulillah. A ƙarƙashin wagga matsala wadda take kullum ba ta sa zukatanmu su nutsu, sai muka ga cewa akwai buƙata ta musamman domin gyaran wagga matsala tamu. Wacce ce wannan buƙata? Sai mun koma sake waiwaye dangance da rayuwa ta shugabanmu gaba ɗaya. Misalan da yake da kwai a ƙarƙashin rayuwar fiyayyen halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, daga can ne ya kamata mu koma mu sake karatun tanutsu, mu gaya ma zukatanmu kuma mu gaya ma kawunanmu gaskiya cewa ga irin matsalar da gare mu, kuma ya kamata mu sa niyya cewa gyara muke bukata, domin muna so mu zamanto masu koyi da wancan karatu na harko wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya ma sahabban shi kuma ya koya mana. Tun daga rayuwa a cikin gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama, don mu nemo ina ne alƙibla take, ina ne darasi yake wanda ya kamata a ce mun ɗauka domin sa makawunanmu linzami da kuma alƙibla wajen karkatar da su zuwa ga koyon waccan rayuwa wanda annabi ya dora mu a kanta. Akan haka sai mu gane da cewa ya ku ƴan uwa, dangana da abun duniya da kuma samun wadatar zuciya baya nihin kawai mu yi hakuri mu mai ka kai mu dangana mu fasa neman komi kawai mu bada kai mu mai kauya, baya nihin hakanan. Hallau arzikin zuciya, wadatar zuciya baya nihin ragwanci kawai mu koma gehe mu zamana mu ce shikenan kawai sai abin da Allah ya yi kuma ba mu yin aikin komi. A'a, hallau ba shi bane wadatar zuciya. Wadatar zuciya idan za mu faɗe ta a kalima guda shine samun nutsuwa a cikin ranka dangance da matsayin da Allah ya ajiye ka a kanshi. Ka yarda da yadda Allah ya ajiye ka, kuma ka yarda da abin da kake samu ya zamanto shine wanda ka sa a kanka Allah ya baka, shine abin da Allah ya baka. Kuma ka yarda da cewa haka Allah ya so, haka Allah ya so. Bayan haka kuma ya zama wajibi a kanka ka tashi ka yi gwagwarmaya, ka yi kokowa a kan hanya ta halal, domin Allah tabaraka wa ta'ala ya sake ci da ka kuma da samun wani ƙari na wata ni'ima a cikin rayuwarka. Insha Allah ta'ala, ita wagga muhadara, bayan wagga muqaddima, za mu yi ta, za ta kasance kama haka. Da farko, a ɓangaranta na farko zai yi bayani ne akan menene shari'ar musulunci, ta yi bayani akan shi dangance da abin da ake kira da wadatar zuciya. Menene addininmu na musulunci ya bayyana akan haka, menene matsayin wadatar zuciya a cikin addinin musulunci. Za mu ga wannan amsashi ƙarƙashin Alƙur'ani mai girma da kuma hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, hammada rayuwa ta manyan magabata malumai waɗanda suka gabace mu, su ma za mu ga bayanan da suka yi dangance da abin da ake kira wadatar zuciya. Abu na biyu da za mu gani a cikin waga muhadara, yaya ne Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin rayuwar shi ya kasance yana ba mu ko kuma yana gwada mana yadda ya kamata mu yi wadatar zuciya. Za mu zo bayani kan shi dalla-dalla insha Allah. Abu na uku shine rayuwar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama da ma magabata malumma, yaya suka kasance suna gwada wadatar zuciya a cikin rayuwarsu gaba ɗaya. Kenan sahabbai da kuma magabata malumma, to su ma za mu yi bayani a kansu daban-daban insha Allah. Abu na biyar, yaya ya kamata mu koya ma kanmu wadatar zuciya, ina mahuta take? Za mu yi bayani a kan wannan mahuta idan Allah ya yarda. A kan haka za mu rihe kuma da bayani saman kan sakamakon ita wagga muhadara ko kuma wagga conference, menene muka kai gare shi na sakamako insha Allahu, shi ne abinda za mu rihe da shi kuma bayani na ƙarshe kenan. Ba tare da ɓata lokaci ba, za mu je ga nukta ta farko. Ita ce menene addininmu na musulunci ya ce a kan wadatar zuciya. Mala ya ce fa innal ghina wal milk fil manzuma al-islamiyya la yuqasani bihajmi al-mumtalakat al-maddiyya al-kharijiyya. Mun san da cewa a mahanga addinin musulunci arziki ko kuma mallaka abun duniya ba a kwatanta shi, ba a lissafa shi da yawan kuɗin da ka mallaka ko kuma yawan abin da Allah ya baka shi ko yawan arzikin da gare ka, ba shi bane wadatar zuciya. Malai ce sai dai gwargwadon iya yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya fahimtar da kai, fahimtar da kai mi ba gwargwadon yadda Allah ya fahimtar da kai cewa kai din ma kana da ni'imomi kuma ni'imomin nan suna tabbatattu a gare ka. Malam yace addinin musulunci yana tabbatar mana da cewa shi dai abun duniya ƙararre ne kuma ƙarshe gare shi, ko da kuwa nawa ka mallaka, ko da miliyon nawa ka mallaka, to abu ne wanda yake ƙararre ne kuma ƙarshe gare shi. Don haka duk yawan abin da ka mallaka ba shi ba ke baka nutsuwa a cikin rayuwar duniya. Wannan ba ya sa ka kace shi kenan alhamdulillahi nutsuwa ta same ka. Wallahi ba abin duniya ke bada nutsuwa ba. So da yawa kana ga mutane sun mallaki dukiya mai yawa amma kuma wallahi su da nutsuwa sun yi hannun riga, shi yayi nan nutsuwa ta yi nan wajen. Ashe ba kuɗi ba yake bada nutsuwa? Sai mi musamman nutsuwa ta zuciya, dangana da kuma wadatar zuciya ba kuɗi ke sa shi ba. Saboda mi komin kuɗinka, komin yawan kuɗinka, to kuma sai ka ga wanda ba ya da wannan nutsuwar, to a lokacin ne ma san abin duniya yake ƙaruwa a kanshi. Yana ƙara samun kuɗi kuma duniya tana ƙara shiga ran shi, kuma kwaɗayin kuɗi yana ƙara shiga ran shi. Don haka ita dai wadatar zuciya, mu san da cewa wani abu ne wanda hankalinka ne da farko yake fahimtar shi tukwa, sannan kuma ruhinka sai ya yi riƙo da shi. Wannan shi ne zai sanya duk wani abu da zai zo sai waɗannan abu, wannan wadatar zuciya ta kare ka. Sai ya zamanto ba ka da wani tunani wanda yake zai dinga damunka, hatta da kana da wadata amma kuma ba ka da nutsuwa. Wannan shi ne zai sanya mutum ya zamanto cikakken musulmi mai cikakken alƙibla, alƙibla wadda take ta haƙiƙa, wadda a cikin wagga rayuwa tamu ita ce muke buƙata tun farkon rayuwarmu har zuwa ƙarshe, domin ita ke tsare da mu, ita ke ɗora mu kan hanya ta ƙwarai. Ba wai yawan tara abin duniya ba ne, ba shi ba ne yake ba da wannan alƙibla, kuma ba shi ke ba da wannan nutsuwa ba. Ashe ita dai nutsuwa, mu san da cewa wata dangana ce ta zuciya, mu san da cewa wata ibada ce kuma wadda Allah tabaraka wa ta'ala kullun yake ba mu lada a saman kanta. Mu je cikin alqur'ani mai girma, Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin surati Taha aya ta 131, Allah ya ce wala tamuddanna aynaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zaharatal hayatid dunya linaftinahum fihi warizqu rabbuka khairun wa abqa. Wannan Allah tabaraka wa ta'ala shi ne yake umarta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, ya umarci annabi kuma ya umarce mu gaba daya. A ƙarƙashin haka Allah ya ce ma annabi, kada ka duba wata duba wadda za ta sa ka kai kwaɗayi zuwa gami abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su a gidan duniya na daga abubuwan jin daɗi, kada ma ka diba waɗannan abubuwa. Allah ta'ala sai kwatanta wannan abubuwan na duniya wanda suke na jin daɗi kamar wani ɗan hure kawai, hure ne haka, zaharatal hayatid duniya, kamar huren rayuwa ne kawai, wanda yake idan ka diba shi kallon shi tabbas yana da kyau, amma sai dai idan ka ciro shi ka rike a hannu, to tabbas baya jimawa, za ka ga huren nan ya bushe kuma ya yi yaushi. Ashe abin duniya haka Allah ya kwatanta shi cikin Qur'ani, ya ce ma annabi kan ma ka diba wannan abin duniya saboda hure ne, in ka dibe shi yana da kyau, amma in ka ciro shi ya zo hannunka sai ka ga sauƙin yaushi yake kuma yana bushewa. Ashe nan shi ne ma'ana abin duniya ba komi ba ne. Akan haka mala ya kwatanta mana karshen wagga aya cewa idan za mu kasance har kullun mu dai sai dai mu dubi abin da yake gidajen wasu na kayan yin dadi ko kuma abubuwan da yake hannun wasu mutane na kayan burgewa da jin dadi na daga motocinsu ko kuma ayyukansu na samun kuɗi da suke yi dukkaninsu ya kamata mu san da cewa wannan a matsayin fitina suke a matsayin abubuwa ne waɗanda suke jan hankali kuma su yi tasiri a gare mu ba tare da mun sani ba alhali yin haka banna ne a wannan ke sawa idan kana kallon abun hannun wani to har abada kai kuma rayuwarka kullun ka dora ta a hadari domin kai gani za ka yi baka mallaki komi ba sauran mutane su suka mallaka alhali ba gaskiya ba ne wallahi kai ma ka mallaki abubuwa da yawa kan mu je nesa lahiya kadai da Allah ya baka ta isa wanda kake ga yana da manyan motoci da gidaje da wane ne duka yana da su wataƙila lahiyar da gare ka shi ba ya da ita kuma a shirye yake in nawa ake so a bada dan ya samu lahiya a shirye yake ya bada dan dai a bashi lahiya amma kai baka bada ko dala ba kuma Allah ya baka ita akan haka shi arziki na Allah ta'ala mu san da cewa lahiyar nan da wannan imanin da Allah ya baka ka gane addinin musulunci kuma ka san wane ne ubangijinka kake bauta mishi mu san da cewa hatta da karhin jiki da Allah ya baka kake tashi kai yawo kai ibada alheri ne babba kuma abu ne wanda yake ba kowa ke da shi ba kuma ba kowa ya samu haka ba Allah ta'ala ya faɗi cikin Al-Qur'ani a cikin aya ta biyu suratul takasur aya ta 1 zuwa ta 2 Allah ya ce alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir Allah ta'ala ya bayyana mana cikin wannan aya yake cewa diba yadda a dan adam yake fadawa cikin tarko cikin dani da Allah yayi a gidan duniya dan adam da yazo sai ya fada a cikin ta akan mi wajen kwadayin tara dukiya kullun kuna cikin kwadayi na neman ku tara dukiya a ce kun yi kowa kudi a gida a aje kullun shine abin da kuke so da kuma mi da kuma yin alfahari da ita wannan dukiya ku huto ku gwada ma duniya cewa ni ke da kaza kuma nahi kowa kuma ni na mallaki dukiya wannan shine dani ko kuma tarko da Allah yayi na rayuwar duniya idan kai wasa ka fada cikin wanga tarko to ha al'amura sun dagule maka kuma kashi wa uku dan ba kowa ba yake gane wagga dani ko ko wanga tarko da yake da kai a duniya da yawa daga cikin mutane sun fada cikin wanga tarko shine Allah ya ce alhaqumut takasur kuna cikin jarrabawa ta neman tara abun duniya da kuma yin alfahari gaban mutane cewa ni ke da kaza kuma kowa ba ya da shi shine Allah ya ce hatta zurtumul maqabir akan wannan yanayi kuke hasse mutuwa ta isko alhali ba ku samu abun duniyan ba kullun da sahiya ta Allah kwadai yake karun muku alhali kun manta da cewa Allah shike badawa in ya ga dama ga wanda yake so a ku a ganin ku kawai kuma sai kun samu wannan kudi kuma kun sa wannan niyya har kullun tunanin ku kenan ashe kun hada tarko na rayuwar duniya dan haka ana wannan yanayi sai ga mutuwa ta zo alhali in mutuwa ku ta zo ta dauke ku ne a lokacin da buku samu koshi ba buku samu satisfaction ba a wannan kwadai shike sanya bawa sai ya mance dalilin mine ne yazo duniya mu wani dalili yasa Allah ya halicce mu gaba ɗaya a doran ƙasa kwadai ke samu muna mancewa alhali inda zamu bar ma Allah lamarin shi mu yi hakuri mu rike da hannu biyu abinda Allah ya bamu mu bar ma Allah lamarin shi to wannan hakuri shine zai hana mu zuwa ga fada tarkon duniya kuma sai mu mai da hankali zuwa ga bautar Allah ta'ala wadda ita ce dalilinta ne Allah ya halicce mu bayan bayani na alqur'ani mai girma zamu leka menene hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam suke faɗa akan haka an ubaidullahi bin muhsin al-ansari radiyallahu anhu an karbo hadisi daga ubaidullahi al-ansari Allah ya yarda da shi wannan sahabi yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah mai tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi ya faɗa yace man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi inda quta yawmihi fa ka'annama hizat lahu ad-dunya wannan hadisi yazo cikin Tirmidhi yazo a cikin kitabu zuhud mai lamba 2346 akan shi ne a cikin shi ne yazo kuma yazo cikin Ibn Majah kuma hadisi ne wanda Albani ya sahaha shi cikin Sahihul Jami'i a karkashin lamba ta 6042 wannan hadisi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yake bada bayani anan abubuwan da suke su uku ne amma inda zaka kula da su wallahi sun ishe ka arzikin duniya da na lahira gaba daya na farko awayi gari a ce yau kasaku da kuma gidanka babu wani yaki babu wani tashin hankali a cikin wurin babu tashin hankali na yaki ko kuma na tsoro a cikin wurin wannan arziki ne babba abu na biyu lahiya ta jiki da Allah ya baka awayi gari a ce yau kana cikin isasshiyar lahiya wallahi arziki ne na biyu abu na uku awayi gari a ce Allah ya baka wata kafa wadda ta hanyarta Allah yake arzuta ka abinda zaka ci ka sanya a bakinka wannan shi ma arziki ne na uku manzo Allah mai tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi yace idan ka samu waɗannan abubuwa guda uku to wallahi an hada maka duniya gaba ɗayanta amma ga wanda yake da hankali yake fahimta in har Allah ya baka waɗannan kafawa uku to ka samu duniya cikin ta babu wani abu da ya maka saura wannan shine amma mala yace mu diba mu gani a yau mun so da yawa kakan iske cikin mu waɗanda ma suke hira a cikin hirar su zaka yi suna jaje cewa su ba su da kuma ba su samu ba kaza wane ya hi su kaza ma irin na wane ai shine rayuwar duniya in ka diba mai hadin haka so da yawa zaka ga yana da waɗannan abubuwa guda uku wanda manzon Allah ya faɗa babu yaki a gidan shi ko kuma kasar shi ko garin shi ba a yaki ba tashi hankali ba tsoro na biyu yana da lahiya a jikin shi na uku yana da kafa da yake cin abinci a cikin ta amma kuma sai ya dinga kuka yana jaje wallahi mu ba mu samu ba wallahi na wane ya yi kaza wallahi wane su ne Allah ya ba duniya kai fa kaji ho manzon Allah cewa wannan ukun da gare ka sune duniya kai ma ka same ta wannan shine ya kamata mu sa a cikin kawunan mu wannan shi ya kamata mu rike a cikin kwakwalan mu cewa ba tara abun duniya bane kawai shine rayuwa wallahi ba kai wahala ba kai wahala saboda ni di yadda ka kai matsayin kwadayi da san abun duniya in dai ho Allah bai kaddara ba wallahi ba za ka samu ba ashe bata ma kanka lokaci kake akan shi har gara kai walwala ka saki jikinka ka manta da komi ka shiga cikin jama'a ya zamanto kana hira kana tare da mutane ana cudanyawa da kai yahi kullun kana mai da kanka baya kan wajen hawa tunanin neman abin da Allah bai baka shi ba abin da bai zo hannunka ba kana kallon shi daga nesa kana ƙara kwadayi kullun cewa shine kake so wannan ba kai wahala ne na banza da wuri kawai akan shi ne manzon Allah sai dora mu akan waga hanya cewa in muka samu haka to wallahi mu gode ma Allah kawai mu ci gaba da rayuwa mu san da mu ma mun samu duniya kuma mun samu rabo a duniya in ko muka rike muka yi roko da wanga hadisi shine mala yace tabbas wallahi daga radda kowa ya gane ya rike haka muka tsaya akan haka muka manta da komi to mun gyara hankulanmu mun gyara kwakwalwarmu saboda mi a yanzu ne zamu gane ina ne ni'imar duniya take ina ne jin dadin duniya yake ba wancan tsohon tunanin wanda yake zama lissahin duna na abubuwan da basu zo hannunka ba kuma kullun kana lissahin su kuma baka san ka samu ko baka samu ba wannan shine gaskiya kawai mu dawo bayan aya bayan qur'ani da hadisi saman kan a mi ake cewa wadatar zuciya bayan bayanin qur'ani da kuma hadisi mu dawo saman kan abinda magabatan mu na sahabbai da kuma malamai suka faɗa akan haka a Ali dan Abi Talib Allah ya yarda da shi Allah ya mishi gafara wannan sahabi ne daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin wani tafsiri da yayi na aya ta Qur'ani cikin wani bayani da yayi afwan yace mi falanuhiyannahu hayatan tayyiba a karkashin haka sai yake cewa Allah yake cewa tabbas za mu rayar da shi rayuwa wadda take mafificiyar rayuwa kuma rayuwa mai kyau wane ne wata irin rayuwa ce wannan Ali bin Abi Talib sai yace tafsirin wannan aya shine ma'anar shi shine duk wanda Allah ya bashi wadatar zuciya da yarda da matsayin da Allah ya ajiye shi akan shi to shine Allah yake nihi anan Allah yana nihin wanda rayuwar shi za ta yi kyau a duniya shine wanda zai yarda da matsayin da Allah ya ajiye shi kuma ya ci gaba da hakuri kuma ya tahi a haka ba tare da ya hangi dalar mi ake cewa ya hangi abin da bai zo hannun shi wannan shine rayuwar shi za ta yi kyau amma mutumin da baya tsayawa a wurin da Allah ya ajiye shi kullun yana jiran gawan shanu yana jiran abin da bai zo ba to wallahi baya rayuwa mai kyau kuma baya samun nutsuwa a cikin rayuwar shi har abada har kullun haka zai tsaya wannan shine magana ta Ali dan Abi Talib Allah ya yarda da shi waga magana al-Hakim cikin littafi na al-Mustadrak karkashin hadisi na 363 da kuma Ibn Jarir Tabari a cikin littafin shi na tafsir Jalaluddin Suyuti a cikin Daurul Mansur cikin tafsirin aya ta 97 cikin suratul Nahl duka waɗannan wurare wannan bayani ya zo shi kamar yadda na gaya shi ma'ana cewa rayuwa mai kyau a duniya ita ce rayuwar da mutum zai yarda da matsayin da Allah ya ajiye shi akan shi kuma ya yi walwalar shi akan haka wannan ita ce rayuwa mai kyau wadda ta fi kowace rayuwa abu na gaba malami na biyu shine Imamu Shafi'i bayan wancan sahabi na Annabi sallallahu alaihi wasallama to sai mu dawo cikin manyan malama na addinin musulunci wane ne Imamu Shafi'i Allah ya yarda da shi yana faɗa cikin wani baitin shi na shi'iri wata waka shi da ya rubuta shi Imamu Shafi'i yake cewa mi idza ma kunta za qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'un in ya zamanto ba ka da zuciya wadda take mai yarda ba ka da wadatar zuciya to ka san da cewa da kai da wanda yake ga sai ya mallaki duniya gaba ɗayanta da kai da shi duka ɗaya ne kaga dai ai ba karamar rigima bace a ce ka mallaki dukkanin duniya da abin da yake cikinta gaba ɗaya to wannan ka ɓaro ma kanka aiki ko kusan a ce ka faɗi abin da wataƙila ma ba zai yi ba to in dai baka da wadatar zuciya to kullun hangenka kenan kai kullun duniya kake so sai ta zama taka gaba ɗaya alhali wannan ba abu bane wanda zai yi akan haka Abdurrahman Al-Mastawi cikin wannan karkashin wannan waka ta Imamu Shafi'i wanga Abdurrahman al-Mustawi ya rubuta wani sharhi shi ma a cikin littafin shi shahin takarda na 24 yake cewa karkashin wadan wannan ta Imam Shafi'i shine sharhi ga waqa afwan sai kawo wannan bayani duka bayan mun saurari bayanai kala-kala cikin Qur'ani da hadisi da kuma sahabbai da ma malaman addinin musulunci yanzu kuma za mu je abin da ya shahi rayuwar ta Annabi sallallahu alaihi wasallama mi za mu koyo cikin ta dangance da wadata zuciya akan haka mala yace min ghairi al-mantiqi aqliyan wa falsafiyan an yad'u maslahun muslihun ila fadilatin la yujassiruha fi shakhsiyati daman in ana magana annabi sallallahu alaihi wasallam shine mala yace ai a hankalance daman ba za a ce ga wani shugaba ya zo yana kiran al'umma dan su gyara halayensu alhali kuma shi baya da wannan hali daman ko hankali bai amsa haka kenan daga an ce magana annabi to shi daman makaranta ce ta koyo daga gare shi ne muke koya da akan shi mala yace liza taqtadi al-hikma al-ilahiyya an yakuna ma'suma akan haka Allah da kanshi shine ya nuhaci annabi sallallahu alaihi wasallama domin ya zamanto tsarkakakke ne shi kuma wanda baya da irin wanga matsalolin na rashin wadatar zuciya akan haka annabi shine example ko misali na horko wanda akan shi muke wa'azituwa kuma daga cikin tarihin rayuwar shi ne muke daukan yadda ya kamata mu dora rayuwar mu akan ta mu samu alƙibla akan haka annabi sallallahu alaihi wasallama bai taba kasawa ba ko bangaren abin da ya shahi abin duniya ko bangaren abin da ya shahi wata matsala ta rayuwa a ganshi ya kasa akan ta ba ta go gani ko so guda annabi sallallahu alaihi wasallama mudiba mu gani Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi daman maki da yawa wanda a yau a cikin duniya gaba ɗaya ba wanda yake da wannan dama dukkanin sai da ya zamanto dukkanin al'ummar larabawa da ma wasu al'ummai wanda ba larabawa ba suka zamanto suna biyayya a gare shi amma yana da wannan dama a wajen Allah a wajen al'ummar da suke karkashin shi wanda suna iya mai komi in kudi yake so in abun duniya yake so komi suna iya mishi ya ishe shi Allah kawai in ya roki Allah ya ce yau a kame nama aljanna wallahi shi zai ci anan yana da wannan dama amma duk da haka ba iske annabi sallallahu alaihi wasallama yana wata rayuwa ta kyalekyalen duniya ko ko yana wani tamaka ko ko yana kwadayin san abun duniya ko ko yana san tara kudi a duniya ba taba samun shi da wannan abun ko so guda akan haka musanda cewa wannan sako da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi yana daga cikin abubuwan da suka sanya wannan sako ya samu isa ga mutanen da aka aiko shi gare su cewa inda an samu annabi sallallahu alaihi wasallama da waɗannan matsaloli na san abun duniya to da tuntun wannan mutane sun kare da annabi sallallahu alaihi wasallama amma akan haka ba a same shi ba da wannan san abun duniya kuma aka same shi da halayya waɗanda suke na badawa maimakin shi a bashi ma badawa ma yake kuma bai huto ya bara ba bal sai dai badawa yake shi menene gurin annabi sallallahu alaihi wasallama lahira ba duniya ba abun duniya ba lahira ce yake bukata akan haka wata rana ga wata ikisa karama Umar dan Khattab Allah ya yarda da shi sai ya shiga gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kai mishi ziyara ya je hira wajen Annabi mi ya gani Umar mi ya gani abun mamaki sai ga Annabi sallallahu alaihi wasallama a hilin gida a kwance akan wani dan tudun kasa kuma tabarma ce yake kwance a kanta tabarman nan babu shimhuda a kanta kuma tabarma ce ta kaba alhali wannan tabarma inda yana so hatta da a cikin dukiyar al'umma da take hannun shi a lokacin yana iya sayen akwai abin da zai iya sa shi ya sayi hatta da kowanne irin TC ko bargo yake bukata a duniya amma wallahi bai taba ba a saman wannan tabar ma ta kaba kai da annabi ya tashi zai su gaisa da Umar har da sawun kaba a jikin shi ga yanan ka san haka take in ka kwanta duk ta yi mishi sawu sawu haka haka Umar ya iske shi a kwance diba kaga matsayi in daga aljanna ya roki Allah ya ce a kawo mai gadan aljanna wallahi za a kashi duniya amma bai yi ba haka saboda mi ba bukata shi bace ba wannan abun ya sa gaba ba wannan shine babban abin da ya kamata mu lura a nan Umar sai ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam Umar ka sa hakuri yayi sai magana sai ya ce mi ya nabiyallahi ya kai annabin Allah Kisra wa Kaisar yanamuna alal harir wa dibash sarkin Rumawa da sarkin Turawa a lokacin Kisra da Kaisar sarakai ne biyu amma in kaga gadan su yace TC ne na al-Hariri akashin huda akan shi gado ne wanda yake mai daukan hankali ma'ana wannan kujerar da suke zamna akan ta ta mulki kujera ce wadda karshen tsada kenan Umar ya gaya mu Annabi haka yace wa anta rasulullahi amma kai mu aikin Allah wanda kai ne kake sama da su gaba daya ka zo kana barci akan tabarma ta kaba haka Umar ya ce mishi faqala sai ma'aikin Allah ya ce saurara ka ji amsar da Annabi ya faɗa yace amatar da an takuna lahumud dunya walan al akhirah ya kai Umar waga magana da kake yi shin baka ganin cewa a yau baka yarda da cewa waɗannan mutanen duniya ce Allah ya ba su mu kuma rabanmu yana lahira baka yarda da haka bane Umar ya ce ina ai na yarda da wannan zance cewa waɗannan kahurai waɗanda suke burge mu muna ga komin su gidajen su motocin su jiragen su rayuwar su komai yana da kyau ba su da imani ba su yarda da Allah ba kuma ba su da rabo a gidan aljanna ko guda su wane ne suka yarda da Allah suke da imani su wane ne za su shiga aljanna mu ne in muka tsarkake zuciyarmu muka daidaita ayyukanmu mu ne masu aljanna alhali aljanna kwa rayuwar can ba a ga mata da tana ko mun dadin rayuwar nan karshe gare ta dan lokaci ne in kai hakuri kuma wucewa zai shikenan can kwa in muka je fa nan ne za a yi rayuwar da ba ta da karshe wanda ya dace a can har iyam har ta har abadan abada da kuma ba zai sake dawowa talauci ko wani abu ba ashe mu hangi can ya hi mu tsaya muna kallon kyalekyalen duniya anan domin ko ya ka same shi anan mu san da cewa karshe gare shi ina suke masu kudin a yau wanda suka tara abun duniya ake magana a kansu anan garin maradi ma kakkaje nesa a lokacin komi suke so in zinariya ake sawa cikin biredi a ciki suna da kudi da za su ci a kowane lokaci amma sun tayi sun bar kudin a karshe ina suke suna can cikin kasa kasa ta cinye jikunansu suka koma tsutsa aka sa su a kabari yau ashin su ma babu labarinsu akan haka za mu bata lokaci muna tunani saman kan abin da ba namu ba bai zo hannunmu ba wallahi mu sama zuciyarmu dangana mu wadatu da abin da Allah ya bamu mu tsaye da kanmu a matsayin da Allah ya aje mu ci gaba da rayuwarmu wannan ita ce mahuta wannan shine kissa da muke koyo darasi da muke koyo daga rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam mala yace annabi huna lam yada al-khat al-fasil bayna ajilid dunya al-mali'i bit-ta'ab wa ajalil akhirah al-baqi annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya a cikin waga kissa da Umar ya rawaita da Umar ya tambaye shi ya sanya manabi wani shimge na musamman tsakanin rayuwar duniya wadda take da karshe da kuma rayuwar lahira wadda take ba ta da karshe to annabi ya yi san waccan mara karshe din shi yasa yayi haka ashe akan haka lam yakun annabi ajizan ala milkil qusur annabi ha ba dan baye iya samun wancan gadajen mulkin da ake hodi bane yayi hakuri da tabarma kaba amma yayi haka ne domin ya zabi kada duniya ta rude shi kada dadin duniya ya shiga ran shi kada ya sanya ma kan shi cewa shi hudan hutu ne akan haka kuma rayuwar duniya ta rinjaye shi a samu matsala dan shi yasa ma ya rabu da wani sau da yawa a yanzu ma akwai su irin waɗannan mutane wanda Allah ya cida su da tsoron Allah suna da abun duniya sun mallake shi wallahi ni na gani da ido na ba so guda ba mutumin da kusan gidan shi ne karatu wanda ya mallaki abun duniya da baka tunani a duniya tun a nan duniya an ya mai amma wallahi bai taba sanya kaya a jikin shi ni dai da nake ganin shi kayan da suka hushe irin na makka dogon riga harawa nan da hormone do kawai kullun da hula ka shi amma in wani irin shadda ake sawa bar diyan shi suna sawa da yan gidan shi amma shi bai taba huce wannan ya mallaki duk wani abu da ka sani a duniya amma bai huce waɗannan kaya ba da suke wanda in ka je ganin alhaji ya dawo daga makka sai a baka riga hora a ce ka je ka sa to irin shi yake sawa alhali ban ce ba shi ma zuhudi yake ko kuma baya san duniya a amma irin haka dai ana hangen cewa watakila akwai irin wannan halayya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a nan wanda kuma mu duka da ni da kai da su kowa ya kamata a ce ma kanshi tunanin ta nutsu mu dawo saman kan irin wannan mu koma saman yadda Allah ya ajiye mu mu tahi akan hakan abu na gaba bayan rayuwar gidan annabi sai mu dawo kuma bangaren abincin shi da yake ci da ruwan da yake sha saurara kai taqulu ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha uwar mummune Aisha mata annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce ta fada tace mi ta fada zuwa ga dan kaunarta dan kaunarta wani da ake kira wanda ake kira Urwata kaunarta Urwata ga danta ne take Fatima wanga labari Aisha tace mishi inna kunna lananzura ila alhilal thumma alhilal thumma ahillatun fi shahrayn wama uqidat fi abiyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama narun innahu aswadani at-tamru wal-ma wannan hadisi yazo cikin sahihul bukhari cikin kitabul haiba wa fadliha hadisi mai lamba 2566 wannan hadisi yazo hallo cikin sahihul muslim karkashin kitabuz zuhud war raqa'id a karkashin lamba ta 2972 menene hadisin yake cewa Aisha sai ta ba wannan yaro labari cewa duk yanzu wata biyu kenan da suke hucewa a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine shugaban wagga al'umma shine sarki ko kuma shugaba na ita wagga al'umma kuma shine wanda yazo da shari'a ta Allah tabaraka wa ta'ala wanda aka kawo mana mu mu aiki da ita wannan shari'a wata biyu kenan ba a dahuwa gidan annabi sallallahu alaihi wasallam babu tuwo wanda yake mai gumi ba a same shi ba kwata kwata balantana bal rashin tuwo yasa sa Aisha wannan wata biyu da biyu no kawai suke ci da ruwa a cikin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam alhali shine shugaban al'umma duka gaba ɗayan ta akan haka kuma sun yarda su iyallan shi kuma haka suke cin abinci suke rayuwa a kan shi kenan mu gane da cewa ba wai yawan cika ciki ba da ko kuma cin kaza ko zabo shine rayuwar duniya ba haka bane domin yarda da yadda Allah ya ajiye ka da kuma matsayin da ka samu kanka shine wadatar zuciya da kuma yarda da abin da Allah ya maka za mu saurari kiran sa insha Allah Yeah, that's what I... Alhamdulillah, abu na gaba wanda za mu yi bayani a kan shi bayan mun saurari a wadatar zuci wajen annabi sallallahu alaihi wasallama a rayuwa cikin gidanshi da ma abincin da annabi ya kasance yana ci a matsayin shi na shugaban al'umma gaba daya. Bayan mun saurari wannan, za mu komo ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. A nan ne za mu gano mi cewa wannan rayuwar wadda mutum yake yi a matsayin ka bar kanka a wurin da Allah ya ajiye ka, mu san da cewa ba abin da yake taimakawa akan haka kamar yarda da wadatar zuci. Rayuwar sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallama ita ke gwada mana cewa a tarbiyantar da mutum akan wadatar zuci da haƙuri da dangana da a yadda Allah ya aje shi, to wallahi ita ce mahuta babba, domin rayuwar sahabbai tana karantar da mu haka, kuma tana gwada mana haka. Saboda mi mu gane da cewa su wannan rayuwa tasu ta zamanto wata alƙibla ta musamman saman kanmi a yadda ya kamata mu tahi, musamman in muka ga a yau shugabanni waɗanda suke Allah ta'ala ya mallaka musu dukiyoyin al'umma, tsaron dukiyar al'umma a hannunsu, in muka leƙa muka ga abubuwan da suke aikatawa a yau, dalilin mi ba dan komai ba, saboda su ne akan, su ne a sama kuma su ne a shugabanci. Alhali su sahabbai sun zaɓi wadatar zuciya, kuma sun zaɓi kare kansu da kare mutuncinsu, kuma sun zaɓi rayuwa wadda take madaidaiciya, ba rayuwa ta ƙarya ta ɗora ma kai abinda kai baka kai gare shi ba. Akan haka wannan hujja ce ƙarara a gabanmu cewa Allah tabaraka wa ta'ala shi ya zaɓi haka, domin shi ya ɗora annabin shi akan haka, kuma annabi ya ɗora sahabban shi su ma suka zamanto akan haka. Don haka ya zama wajibi a gare mu hankalinmu ya dawo kan wannan, mu zaɓi hakan, domin mu dukanmu a nan, da ni da kai da su, kowa ambasadar ne na musulunci. A gare mu ne sauran addinai suke kallo suna mu hukunci cewa ga mu musulmi ne amma san abin duniya ya mu yawa kuma kwaɗayi gare mu, ashe ba halin addininmu ba ne, kuma ba koyarwa addininmu ba ce, annabinmu bai haka ba, sahabban shi ba su yi haka ba. In muna so mu komo wata rana a nan mu zo mu ɗauko tarihin sahabban annabi guda guda ɓangaren wadatar zuciya, ka sha mamaki. Mu ɗauki Umar bin Khattab, ka sha mamaki, wallahi za ka ga abubuwan da a wanga zamanin kusan a ce kashi ɗaya cikin ɗari ba mu iya mu yi wannan abubuwan wadatar zuciya a kan haka. Bayan shi mu ɗauki rayuwarsu, misali mu ɗauki sakiratar jeneral wanda ya riƙe matsayin sakatare, ana kiran shi Abu Ubaida bin al-Jarrah, Allah ya yarda da shi. Umar bin al-Khattab shi ne ya wakilta wanga mutuma a cikin daula ta musulunci, wurin da ba ma a cikin garin Madina ba, Sham ne ya aika shi, a can ya ayyana shi. Fatalaba an ya zura Abu Ubaida fi manzilihi, wata rana Umar sai ya ce bari in ziyarce shi a gidan shi, in ga menene in kai mai ziyara gidan shi in taba gani. Akan haka falamma dakhala Umar al-bait, da Umar ya shiga cikin gidan wannan bawan Allah, lam yajid fihi illa sayfahu wa tarsahu wa rihlahu, bai samu ba wani kaya a cikin gida na kawata gida, ko kuma gado, ko kuma wasu kaya na kyale-kyale a cikin gida, sai kawai ɗan abubuwan shi na amfani waɗanda ba su huce takobin shi ba, da kuma dabbar da yake hawa, da ɗan tsumman da yake ɗaura mata kahin ya hau na sirri ya tahi, kawai abubuwan da ya iske a gidan kenan. Alhali shi ke mallake da mulkin garin, kuma a ƙarƙashin shi duk dukiyoyi suke, amma ba iske komai a gidan. Wannan su ne kawai kayan bulaguran nan, su ne aka iske a wajen shi. Walaysa fihi firashun wala asas, kai a takaicin Abu Ubaida ba ya da tabarma, bai saye ta ba, ba ya da tabarma, kuma ba ya da gado a cikin gidan, ko kayan ɗaki bai saye su ba, babu moket, babu tele, babu komai. wallahi Umar duk da kasancewar shi sahabi na annabi wallahi kuka ya hoshe sai hoshe da kuka a cikin gidan hawaye suka zubo ma Umar yake kuka abin da ya gani yake mamaki yanzu wanga mutum a bashi wanga matsayi kuma ya kwanta cikin kasa ya barci a cikin kasa Umar sai ya kuka bayan ya shahi hawaye sai hada Umar sai ya magana sai ya ce ya Abu Ubaida ya kai Abu Ubaida gayyartana ad-dunya kulluna gayyaratna ad-dunya kulluna ghayraka duniya duka ta sauya mu ya kai Abu Ubaida amma kai mun iske bata sauya ka ba duka duniya ta sauya mu duka mun sauya amma kai duniya bata sauya ka ba wa qala Abu Ubaida a lokacin ne sai Abu Ubaida ya magana yace ma Umar a cikin tausassar zuciya da ladabi tausassar murya da ladabi yace ma Umar mi ya amiral mu'mini yace mishi ya kai shugaban mummunai innama huwa yablughuna al-maqin ay yakfina li yusiluna ila mustaqarrina nihai fil akhir yace ya kai shugaban mummunai aini abinda nake gani a cikin wagar rayuwar tamu babban abinda muke mallaka shine hanya da zata kai mu ga rayuwar da har abada ba ta karewa wanda kuma ita ce muke fama mu koma gare ta mu shine abun takaman mu ba tara abun duniya ba yadda zamu yi mu samu rayuwar waccan wanda zamu koma gare ta ta yi kyau a gare mu mu ita muke so ba waga hanya ba wannan hadisi kamar yadda nace Imam Ahmad ma ya kawo shi cikin Kitabuz Zuhud a shahin takarda na 131 da kuma Abu Nu'aym al-Asfahani cikin littafin shi na Hilatul Awliya juz'i na farko shahin takarda na 101 da kuma Ibn al-Mubarak cikin littafin na Zuhud a cikin shahin takarda na 221 yana hadisi ne wanda yake a ko ina akwai shi yana nan cikin littattafan malima bayan shi mu koma wajen al-Imam Zahid Ibrahim bin Adhama radiyallahu anhu akwai wani malami da ake kira Ibrahim dan Adhama Allah ya yarda da shi wannan malami ya kasance cikin ɗiyan sarakai ne na zamanin da a daular musulunci shi dan sarki ne kuma ya kasance dan mai kudi ne baban shi mai kudi ne sarki ne fataraka hayatul qusur wa ikhtara hayatul kaffaf wal amal bi yadihi wa qana'ati wallahi yana da dama ya tambayi iyayen shi su bashi duk wani abu na rayuwa da kasani amma ko an bashi bai amsa saboda ni shi ya higaninta yayi rayuwa wadda take rayuwar da ba san abun duniya a cikin ta kuma yayi aiki da hannun shi yace abun da hannun shi yayi aiki yace na halaliye shi ya hisan haka da yayi wannan abu ashe akan haka ya ku ɗan uwa wagga suna ya kamata mu rike shi da kyau Ibrahim dan Adhama shi ya kasance shi ma abun buga misali ne a cikin addinin musulunci ta hanyar rayuwar da ya zaba yake yi a cikin ta insha Allah a wata rana Ibrahim dan Adhama yana zamne a tare da shi akwai guntayen burodi sai aka ga kawai ya dauko ruwa ya jika sai dan barbada gishiri a cikin shi kawai sai fara ci kawai yake ci sun muhammadallah bayan ya gama cin wannan guntayen burodi sai aka ji shi ya ce alhamdulillah mun gode ma Allah wa qala maqulatuhu at-tarikhiyya anan ne sai wata magana wadda take mai tasiri kwarai da gaske sai ya ce law alima al-muluk wa abna'u al-muluk ma nahanu fihi min an-na'im was-surur la jadaluna alayhi bisuyuf da ɗiyan sarakai da ɗiyan masu kuɗi sun san yau me muke rayuwa da shi na ni'ima da kuma horin ciki da daga wannan abinci da na ci yanzu tabbas da sun yi ƙoƙarin maye su ma gurbin da muke kan shi da sun yaƙe mu don su zama kamar su ne a wurinmu ba mu ba ne a wurinsu wannan yana koya mana mi haƙuri da kuma kauda kai wajen kwaɗayi na abin duniya da ma ƙyale-ƙyalen duniya gaba ɗayanta cewa mu tsaya a matsayin da Allah ya ajiye mu a kan shi to ku ƴan uwa duba ya zuwa lokaci muhadara dai bata kare ba kenan tilas mu samu mu tsaya a nan wurin saboda lokaci ya kawo kai. Amma abu na ƙarshe shine mi a cikin sakamakon ita ga muhadara sai mu gane da cewa ashe kwanciyar hankalinka a rayuwarka yana horarwa ne tare da mi yarda da matsayin da Allah ya aje ka tuko. In baka yarda da abin da Allah ya maka ba, to ba za ka samu kwanciyar hankali haka mutu. Kullum baka da kwanciyar hankali. Abu na biyu, mu san da cewa wadatar zuciya ita ke kare mutum daga mi daga cututtuka da yawa, hawan jini da ma wasu cututtuka waɗanda suke likitoci suna iya ba ku labari kansu. In baka sa wadatar zuciya da hakuri da dangana a rayuwarka, to wallahi sai kai wannan cututtuka sai sun kama ka. Abu na uku, mu gane da cewa yarda da wadatar zuciya suke sanya ma mutum yayi daraja a cikin al'umma. In ka zama mai kwaɗayi da hadama, to wallahi baka daraja a cikin mutane har abada. Wanda duk yayi hakuri ya sa ma zuciyar shi dangana ya rike su akan haka, to wallahi sai kaga mutane suna kamnar shi kuma ana sauraron shi sosai, koda ko baya da takodala. In dai baya da hadama baya da wannan, to sai kaga ana sauraron shi a ko'ina. Wannan uku sun isa. Sai dai mi ina da wasiyoyi su ma guda uku da nake so in mana mu dukan mu gaba daya karkashin ita ga conference ko kuma muhadara. Mu sa akan mu cewa ba abun duniya bane ke abun ba abun duniya ke sa kwanciyar hankali. Kudi in nawa zaka samu wallahi banza ne. In dai baka yarda ba da waɗannan abubuwan da muka faɗa, to ko miliyon nawa ka samu har yanzu dai ana. Mu san da ni'ima ba kudi bace kadai, akwai diya, akwai lahiya da Allah ya baka, akwai kuma mi, akwai musamman kana da wurin kwana ko ya yake, in dare yayi ka je ka kwanta, wani ba ya da wannan, bai isa bai samu wani. Mu san da cewa hatta da ido da Allah ya baka kake ga komai shi ma ni'ima. Mu san da cewa hatta ji da garekar sauransu duka waɗannan ni'ima. Mu yarda da haka, wannan shine wasiya ko kuma recommendation zuwa gare mu gaba daya. Na biyu, mu tarbiyantar da ɗiyanmu cewa mi akan cewa su dinga kauda kansu dangance da abun duniya da kwaɗayi da san kuɗi da abun duniya. Mu tarbiyantar da su a haka, mu koya musu cewa a'a, kawai a'a. Wannan shi ke taimaka ma yaro shi ma ya tashi akan waga hanya ta kwarai. Abu na uku, recommendation ta uku shine mi mu kula da ɓangaren abin da ya shahida tarbiyantar da yara waɗanda suke marayu, wanda su babu wanda zai koya musu haka, domin mu rike su kuma mu tarbiyantar da su akan haka. Mu san da cewa su ma talakawa waɗanda ba su da shi, mu yi ƙoƙarin taimaka musu kuma mu dinga ba su. Akan haka abubuwa na da yawa, nan zan tsaya insha Allahu ta'ala. In akwai wani lokaci an samu kuma za a sake dawowa saman kan wannan maudu'i, amma nan haka ya isa saboda lokaci ya yi. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala, Allah ya gafarta zunubanmu, Allah ya ba mu ikon aiki da abubuwan da muke saurara. Muna roƙon Allah ta'ala, Allah Ubangiji ya sanya abubuwan da muka faɗa na daidai, Allah ya ba mu ladan su kurakurai, Allah ya himana. Allah Ubangiji ka gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da suka riga mu gidan gaskiya, Allah ya sa su a aljanna. Muna roƙon Allah ta'ala dukkanin masu buƙata ta alkhairi, Allah ya biya mana gaba ɗaya. Muna roƙon Allah ta'ala ya kare mu daga dukkan sharri, daga dukkan fitina, daga dukkan abin ƙi, daga dukkan mutane waɗanda suke makiya, Allah Ubangiji ya kare mu daga gare su. Muna roƙon Allah ta'ala dukkanin tashin hankali da Niger take fama da shi, Allah ya kawo mana sauƙi da ma sauran ƙasashen musulmi, Allah ya mana maganin masu tada hankalin al'umma. Allah waka ƙasa ta mu da ta ɗauko hanya ta gyara da kuma ci gaba, Allah ya tabbatar mu, Allah ya tabbatar mana wannan hanya. Allah ya sa mu samu sakamakon wanga ci gaba da muke ta neman shi ya Allah. Muna roƙon Allah ta'ala dukkanin marasa lafiya, Allah ya ba su lafiya. Dukkanin masu neman ilimi, Allah ya ba da mai albarka. Duk waɗanda suke neman diplom kala-kala, tun daga certificate har ya zuwa jami'o'i daban-daban, Allah ya ba da sa'a kuma Allah ya sa a dace, Allah ya ba da mai albarka. Masu neman jari, Allah ya ba su. Masu neman aure, Allah ya ba su. Masu neman aiki, Allah ya ba su mai albarka duka gaba ɗayansu. Muna roƙon Allah ta'ala dukkanin ma'aikatanmu, Allah Ubangiji ya ba su ci gaba, Allah Ubangiji ya ba da ɗaukaka, Allah ya sa a dace abubuwan da ake samu neman su a cikin rayuwa. Allah ya ɗaukaka mu, Allah ya kare mu, Allah ka shirye mu, ka shirye ɗiyanmu da jikokinmu gaba ɗayansu ya Allah. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.